نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan wannan gaisu ta addinin musulunci, a yau muna yinin talata 17 ga watan Muharram, a ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1439. Haka yake insha Allah ko? Wanda bai daidai ba da 5 ga watan 12 shekara ta 2017. Allah ya kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa dan fara karatu littafi ko kuma fara karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Bayan tsawon hutu da muka dauka tun kafin azumi, bayan azumi muka alƙawarin cewa za mu karanta ɗaya daga cikin littafin Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Allah bai kaddara ba, muka shiga kuma aikin gyaran masallaci. Bayan kuma an kammala, muka canza shawara cewa lalle mu sa littafin Al-Adabul Mufrad saboda dalilan da zamu zayyana insha Allah ta'ala. Muna kuma addu'a, muna kuma sake roƙon Allah madaukakin sarki wanda suka dauki dawainiyar wannan gyaran masallaci ta hanyar bada shawara da kashe kudin su da wanda suka tsaya akan aikin, Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da gidan aljanna. Allah ya sa dukkanin abubuwan da aka aikata na alkhairi ya zama to mai amfani ne a rayuwar duniya da lahira. Mu da muke raya masallacin ta hanyar karatuttuka da sauran karatuttuka, ta hanyar salloli da zikiri da karatun Alkur'ani a cikin masallacin, Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin wanda Allah ya alkawarta cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi. Allah sa muna cikin su. Kamar da muka ambata, insha Allah za mu fara karatu ne a cikin littafin Al-Adabul Mufrad. Kuma da muka ambata na Imam Al-Bukhari, shi littafin Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari ne ya wallafa shi, ya kuma sa masa suna Al-Adabul Mufrad saboda kalmar al-adab tana nufin ladabi ko kuma tana nufin horar da zuciya ko horar da kai akan kyawawan ɗabi'u da halayya. Imam Al-Bukhari sai duba cewa dukkanin mu'amala tana buƙatar kyawawan ɗabi'u, tana da buƙatar kyawawan halaye. Wannan tsakanin mu ne da Allah madaukakin sarki, tsakanin mu ne da iyayen mu, tsakanin mu ne da abokan zama, tsakanin mu ne da abokan kasuwancin mu, makwabta ne, tsakanin mu ne da ma'aikatan mu, yana da buƙatar kyakkyawan hali, yana da buƙatar kyakkyawan zamantakewa, yana da buƙatar kyakkyawan kuri. Sai ga wannan abun da duniya ne ta rasa, shi yasa ya tunani ya ware mata littafi mai zaman kanshi tun a zamanin shi shekara 250 da kadan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka sai tattaro hadisai wanda sun kai 1300 da dori, wanda dukkanin su na dubba ne ko lafazi ko aiki, sai tara su a cikin wannan littafin, sai musu suna da al'adab, kuma sai sa musu suna al-mufrad. Abinda malamai suka yi ta kokai da komowa ne yasa Bukhari ya sa wa littafin al-adabul mufrad, li al-mufrad din take ni malamai kusan fassara uku gare ta. Kuma dai shi tunda ba a tambaye shi ba bai faɗa ba, kowa dai tunanin mai aike nufi da al-adabul mufrad. Wasu suka ce al-mufrad ana nufin kawai kwaya ɗaya, da aka da yake al-adabul mufrad wasu suka ce yana nufin ladubban da ya kamata kowane mutum ya samu a tsaron kanshi. Shi yasa wanda suka masa littafara da turanci suke kiran shi self discipline, mutum ya horar da kansa shi a tsaron kanshi. Da aka suka ɗauki al-mufrad a matsayin mutum guda ɗaya, a shakhsul wahid, sai suka ce shi ne abin da Bukhari yake nufi. Duk hadisan da ka gani tun daga farko har ƙarshe, to kowane mutum kwaya ɗaya tak ana da buƙatar ya zama wannan hadisan a karantar shi a ɗan bubu da ƙofofin da Allah, ya zama to kowane mutum ya samu wannan fassarar hadisan ko kuma wannan hadisan shi a karantar shi. Wasu kuma suka ce a'a, al-adabul mufrad ita kalmar al-mufrad, sai suka ce sifatu tamyiz ce, sifa ce ta tantancewa ko sawarewa, amma suka ce kharijun anil ism, ba ta da alaƙa da al-adab da aka faɗa. Malamai suka ce Imam Al-Bukhari ya yi haka ne don ya tantance ta da kitabul adab da yake cikin sahihul Bukhari. In ka ɗauki sahihul Bukhari wanda kowa ya shahara da shi, litafi ne kwaya dai ko amma cikin sa akwai kitab litafi har litafi 77 a cikin wannan litafin 77 akwai kitabul adab kamar yadda suka masa sunan al adab anan gurin to sai malamai suka ce ya tsara al mufrad dan ya tantance shi da wancan adabin da yake cikin sahihin shi in ka tahiruwar hadisi sai ka ce bukhari ne ya fada a cikin al adabul mufrad in ka ci a cikin kitabul adab kai shiru zai iya zamantawa wannan litafin da muke karatu zai iya zamantawa kitabul adab da yake cikin sahihin sa sai suka ce to ya tsara wannan al mufrad ne dan ya tantance shi da wancan litafi din in ka koma cikin kuma kitabul sahihul bukhari kitabul adab din shi hadisai ne kusan guda 300 da dori shi ma ya sa musu yadda ya buke wannan dabari wa sadal insani bi walidayhi husna haka wancan ya buke shi da wasanin insani bi walidayhi husna yadda ya buke da hadisin Allah dan Mas'ud anan haka ya buke da hadisin Allah dan Mas'ud a cikin wancan litafi din sai dai ya kara masa wannan hadisi kusan 1000 da wani abu zaka samu su hadisan a can akwai su anan zaka samu kusan 1000 anan babu su a can akwai kuma a can din wani hadisin da ba ka same shi a cikin wannan litafi din ba wasu suka ce da wannan shine dalilin da yasa aka masa sunan al-adabul mufrad wasu kuma suka ce al-adabul mufrad tana nufin cebe abu kamar da ake ka ifradullah bil ibada ko to saboda adab din ware shi bai hada shi da komai ba bai hada da sallah ba bai hada da zakka ba bai hada da azumi ba bai hada shi da komai ba shi yasa ya ware shi daban sai aka sa masa sunan al-adabul mufrad wannan dai shi da dangane da sunan wannan litafi din wanda ya fallar wannan litafin Muhammad ibn Isma'il ne al-Bukhari shahararre ne a wajen kowa kowa ya san shi amma mai littafin da yake gaban wanda dai Malam Sani ya kawo ina ji yayi kokarin kawo gajeriyar tarjuma ta Imam al-Bukhari zamu tsuntsun shi ta abubuwa hine ka'idar zaman namu kusan komai in Allah da zamu yi shi a takaice sai da zamu karanta littafin a takaice ta lokaci da izinin Allah madaukakin sarki daga cikin abin da ne shi wannan littafin ya faɗa dangane da ismin sunan Imam al-Bukhari da nasabar shi yace gashi ne shine Abu Abdullah haka ake kiran shi Abu Abdullah hibrul islam babban malami ne na addinin musulunci wal hafiz kuma hafizi ne li hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafiz tarjuma ce ko kuma laqabi ne ko matsayi ne da ake bawa cikin malaman hadisi ba a kiran mutum al hafiz a cikin malaman hadisi sai ya zamanto kalla ka kawo mai hadisi bai san shi ba duk inda ka ambata masa hadisi na manzon Allah zai ce maka ya zo ne da isnadi kaza da kaza da kaza ga abinda hadisin ya kunsa ga matsalar shi wannan shine ake kiran sa al-hafiz sai ma bin bukhari ya kai matsayin al-hafiz sahibul jami'u sahih malai yake shine dai mai al-jami'u sahih al-ma'ruf bi sahih al-bukhari take kan sunan sa kuma muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ابن مغيرة ابن برزبة البخاري رحمه الله وانا بيشير سنن فأتا كيشي يوشي أتا عيفيه إن آيات أسو يتي مالا عيفيه جي أغرم بخارة شكرة تألي دا تسائن دا هؤو يا رسوكم أشكرة تألي بيو دا همسين دا شيدا إتا غرم بخارة أينزوها كينا تجين كسر أوزبكستان ونينشي نكسا شان آسيهو a nan garin sa yake Uzbekistan kuma shine gari na biyar ko kuma shi Bukhara shine gari na biyar ta bangaren adadin garin da yake da yawan mutane a cikin kasar Uzbekistan census da aka yi a 2009 yana da mutum 256 ina ga ya hukuma kenan ko shine dai gari na biyar a kasar Uzbekistan UNESCO ta shiga kasar tun da dadewa ta ga yadda ake da tsaffin masallatai da tsaffin makarantu da haka bangaren garin da yake da tsaffin makarantu da tsaffin masallatai ta sa shi a jerin jiyar kafafan ababen tarihi da ya zamanto wajibi ne duniya ta tsare musu shi haka yanzu wannan yake na kasar Bukhari yake a yanzu anan ya taso da a matsayin maraya yayi tayawa-tayawa a duniya don neman ilimin hadisi ya shiga Khorasan ita Khorasan wani yanki ne da ya kaso a yanzu ya hada kasashen Asiya a kasashen Arab din Iran kasashen ita Afghanistan ita kasar ta Uzbekistan da kuma Turkmenistan a yanzu kasashe hudu su ne matsayin kasar Khorasan ta da ya shiga kasar Iraki ya shiga Misra ya shiga kasar Sham ita ma Sham a yanzu kusan kasashe ce guda biyar ko Syria Lebanon Israel Jordan Palestine ko muka cire Palestine ya zama to kasashe guda hudu ko su ne kasashen da suka yi kasar Sham a da dan haka to duk wannan kasashen ya zagaya su dan neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman da ya karatu a hadisi suka ce malamai ne kusan guda dubu kuma kowanne ya ji hadisi a gurin sa iyaka adadin abin da Allah madaukaki sarki ya hore masa yi wa jama'a na hawa 600,000 hadisi ya kuma tara hadisi ya kai kusan 600,000 wanda ya haddace a cikin kwakwalwar shi a cikin sa ne ya zabo na zaba ya rubuta littafin sahih al-bukhari wanda yake da hadisi 600,000 da doriya Allah madaukaki sarki ya fata masa alkhairi da ya gama zagaye duniyar shi kuma shine farkon mutumin da ya sa wa duniya littafi ko ya sa alƙali a rubuta tattacen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta su kadai a littafi shine ya fara wa duniya haka malamai suka biyo shi daga baya bukhari ya dauki wannan sharadin ya sa shine na farko imam muslim ya dauka ya biyo shi a baya ibn hibban yayi wannan tsari ibn khuzaima yayi wannan tsari sauran malamai da yawa dai suna da yawa sun rubuta hadisai da yawa akan sahihi amma Imam Bukhari ya fara wannan tsari din da ya gama zagaye-zagayen sa duniya ya koma garin sa na haihuwa da zama ita ce garin Bukhara amma kuma sai ya samu ɗan adawa da ya koma gida duk inda ya je a duniya da fifi ake mishi wani gurin bin sa ake da gudu sai an rike dokin sa an ci karfin sa sannan ya sauka ya huta sai ya karantar da mutane hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo garin su sai mutane suka yi kungiya suka yi dafifi dan kiyaye shi wa rabahu bi tuham aka jefa masa tuhuma wasu sai masa ɗan shi a rewa sai masa ɗan bid'a ne wasu sai masa kaza ne shi yasa wallafa wasu littafai ma dan ya wanke kansa irin abin da malamai suke da gaskiya akwai khalqu afal ibad dan ya kare kansa daga irin zargin da ake mishi amma dai zaman garin nasu ya mashi wahala dole sai da ya fito ya dawo wani gari da ake kira Samarqand anan Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa anan rayuwar shi ta kare malai ce littafin shi na hadisi shine wanda yafi kowanne matsayi a duniyar hadisi wanda gani Imam Bukhari malaman shi malai ya ce yayi karatu a Bukhari din yayi karatu a Balagh yayi karatu wannan yankin na Afghanistan yayi karatu a Naysabur yayi karatu a Basra Kufa, Makka, Madina, Misra, da Sham, wannan duk manyan garuruwa ne da kasashe da ya shige su. Kuma ya wallafa littafai a lokacin da yake wannan yawo din. Kamar akwai a kitabul tarikh na sanan Imam Bukhari din, akwai tarikhul kabir, akwai tarikhul saghir, akwai tarikhul du'afa, duk Imam Bukhari ya wallafa su. Malai ya ce malamai da sun ambaci haddashi da yalwar ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Shi da kansa Imam Bukhari din in aka koma can inda yake magana akan zikiru ibdihi wa fi'ati ilmihi wa zaka'ihi akwai littafin yan wahi su koma musu tarjuma ce dai ma tsinta abin da yake zai iya zamantowa kamar dan tambihi ne a kan shi da kansa yake cewa katabtu an alfi shaykhin wa akthar yace ni da kaina na rubuta hadisi daga malamin da ya kai dubu ko sama da haka malaman da ya zauna a gindin su ya ji karatun su ya rubuta hadisi ɗaya ko biyu ko dubu ko ɗari yace sun kai mutum dubu a duniya ko sama da haka an kulli wahidin minhum asharata alafin wa akthar yace akwai wasu daga cikin su ya rubuta hadisi sama da dubu goma ma in dai hadisin illa azkur isnadahu yace ba wani hadisi kwaya ɗaya da zan buɗe baki in faɗa masa face na ce masa ga isnadin shi an wani an wani an wani haka Allah madaukakin sarki masa wannan alfarma din wani malami da ake kiran shi Ranjar yake cewa shi da kansa Imam Bukhari ya ce din daga wannan Ranjar din yace laqaitu akthara min alf rajulin min ahli al-Hijaz wal Iraq wa Sham wa Misra laqaituhum marrati wa ahli Sham wal Misra wal Jazira marratayn ma'ana ba sauran malamai ya haɗu da su ya fi ciki na daya zai je yayi karatu in ya zagaye duniya ya dawo ya kafe karatu in ya zagaye duniya ya dawo yayi karatu amma duk abin da ya gani a gurin su yana tashewa na hadisi a bayan ya zabi malaman da zai dauka fa ba ko wani malami kuma yake daukar hadisi a gurin su ba in kana kallon yadda ya rubuta sahihul bukhari zaka tadda mutum ne mai tsantsi ne akwai mutumin da aka bada a tarihi ya je daukan karatu gurin shi sanho ya dauka ya rike hannun shi sai wa ko jaki ne haka sai ya dace in za a kama dabba din nan da tazo sai ya cuk sai ya rike ta sai ya gare ba ta san hon ba sai ya ce ah menene a san hon sai ya ce a waraitu biha li amfitaha na dan kawar da ita ne haka na dan ja mata hankali ne dan in rike ta sai ya ce subhanallah kawai sai ya juya sai ce ba ka ce daukan hadisi ka zo ba tun daga gari ka ba sai ta ai mutumin da zai iya yaudarar dabba da ba ta da hankali ba mamaki zai iya yaudarar mutum da yake da hankali da haka ba zai iya karbar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hannunsa da haka kana malaman da kaza ana faɗa ba fa kowanne malami ya gani ka daukan hadisi ba sai ya buɗa sai ya tantance sai ya zaba sai ya karbi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gurin shi wani malami ko kuma waɗansu mutane guda biyu suke cewa akwai Hashim ibn Isma'il da ɗayan ba a abbace shi ba yake cewa Abu Abdullah al-Bukhari ya kasance yana zuwa wajen malamai tare da su in suka je su sai suke rubuta abinda malamai suka faɗa na hadisi shi baya rubutawa ya same su ne suna karatu sai da suka yi kwana 16 da Imam al-Bukhari ba su ga rubuta ko harafi kwaya ɗaya a littafin shi ba sai suka ce to kai bawan Allah kullum muna zuwa makaranta da kai kowa yana kokarin rubuta abin da Allah madaukakin sarki hore mu amma kai ka ki rubuta komai me za ka adar na ilimi sai musu dariya suka takura dai da magana sai ce ku bujo da duk abin da kuka rubuta rana ta farko hadisi kaza ne an wana har zuwa karfe rana ta biyu kaza ne rana ta uku kaza ce rana ta hudu kaza ce rana ta biyar kaza ce duk hadisan da suka rubuta sai da muke yi kokalwar shi sai ta kuka dauka ina zuwa ne in dawo kawai dan bata lokaci da wasanni waɗannan mutanen suka tabbatar da cewa su da suke rubutu a littafi gyaran littafin nasu daga kokalar Imam Bukhari kici hadisi kaza ya rike mana menene daidai gurin sai ta kaza ne a gure in kai wata ruku ake mishi kasara ne in wawun kasa ce fa'un ce daga kokalon sa suke gyaran littafin shi wannan kokalon kenan kaga tana da yalwar ilimi Allah madaukakin sarki ya hore mata lokacin da ya shiga kasar Iraq wajen Ahmad ibn Hanbal kafin ya je labarin sa ya cika garin du malaman garin sun je waye Imam al-Bukhari wanda suka tsale sun tsale shi wanda ba sa so ya zo sun ba sa so ya zo wanda suke Allah Allah ya kawo shi suna Allah Allah ya shigo garin da suka zo wani malami ana kiransa Imam Duhuli ko Duhuli amma dai kafin ya rasu sun sake daidaitawa da Imam al-Bukhari ya nemi ya ji akwai Imam al-Bukhari ya yake mishi shine babban malamin Imam Muslim da yazo shine ya kunna wuta cewa sai an jarraba a gane shi Imam al-Bukhari yana da hadda ko bai da hadda yace a jarrabe shi akan halqul Qur'an fitina da take ta zamani malami shi shugaban yace ai wannan fitina ta riga ta wuce an binne ta ta mutu har abada yace amma zan sa a wani Imam al-Bukhari jarraba wanda ta fi wannan tsanani sai ka samu gwarazan malamai guda goma wanda suka fi kowa haddar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo a ba ku hadisi na manzon Allah su jirkita shi su tambaye Imam al-Bukhari akan shi da haka malamai guda goma suka hadu aka yi zafifi a fada za a kore Imam al-Bukhari mutum na farko ne ya ce ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haddathana sai ya birkice isnadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza isnadin ba nasu bane me zaka ce Imam al-Bukhari ya ce wallahi ban san wannan hadisi na biyu ban san shi ba na uku ban san shi ba na hudu ban san shi ba na biyar ban san shi ba sai da ya goma sir Imam al-Bukhari ya ce wallahi ban san shi ba saboda haka ga magari iri na yayi muka fara jiya to wannan shine ake faɗa malami wannan shine mai hadar wannan shine ake ta bugawa su kuma fake hai malamai suka fara gane cewa ya fara gane abin da ake nufi na biyu bai sani ba na uku bai sani ba kowa sai da goma sau goma ba ɗari ba da suka ƙare sai ce na fahimci abin da kuka yi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kuna so zan dawo muku da hadisin bisa tartibin da kowa ya tambaye ni kai ne na farko ka ce hadisi kaza da isnadi kaza an wana hadisin fa da isnadi aka jirkita sai ce isnadin hadisin ka daidai ne amma hadisin yana gurin mai lamba ta takwas a lamba ta bakwai in aka dauko hadisin aka dora za su yi daidai wani hadisan guda 100 sai da ya dawo dora shi daidai da daidai babu kuskuren ko hadisi kwaya ɗaya duka malaman iraki suka fara wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki yake zaba cikin bayan sai ba wanda yake yana cikin abin da duniya ta sallama mashi Allah madaukakin sarki ya hore maka taifin hadda ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma Allah yana zabar bayi dan sa masa aiki na musamman a cikin al'umma yana cikin da ya zabe shi kuma tun yana roƙo Allah jarrabai ga makanta dan ka gani kinsa Allah mutum kinsa mutum yake kinsa afin ya zama to aikin da zai yana karamin yaron ya makanci amma uwarsa ta dage da addu'a da roƙon Allah da kuka aka ce cikin mafarki ta ji an ga mata cewa saboda kukan da kike da roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya warkar da irin mukari da tahi da safa ta duba yaro ko sai ga yaro yana ganin abin da yake faruwa kuma tun daga ranar Allah bai sake rufe idan sa ba har Allah ya karbi rayuwar shi wannan daga cikin guraren da uwa take da tasiri kenan a rayuwar mutum babarka ko ba ta haddace a yi ban za ta yi kuka ta roki Allah dai Allah zai tausaya mata zai biya bukatar ta da ta a rike iyaye da kyau yace akwai yaban malamai banda gaisuwar da aka masa ga heda da aka masa ta ilimi wani malami da ake kira Ishaq yake ta wallahi duk wanda yake so ya ga faqihi cikakken faqihi to yazo na yazo ya kalli Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari in dai so kake ka ga malami mai fahimta to kalli Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari haka nan wani malami yake cewa askar yake cewa ya ji wani malami da yake kiran Abdan yana cewa yake wa mara aiki bi aini shaban abasara min hada wa ashar bi yadihi ila Muhammad ibn Isma'il yace wallahi tun da ido na yake bai taba kallon saurayin da Allah madaukakin sarki ya hore masa fahimta ba sama da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari wani malami kuma yake cewa shi Muhammad ibn al-Bukhari ba ibn Isma'il al-Bukhari shine wanda yake faɗa kai da Nu'aym ibn Hammad yake cewa wallahi afqahu hadhihi al-umma duk wannan al'ummar ya fi kowa fahimtar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani lokaci idan yana karatu ko an ya bude sahihin sa in yace babun in ya faɗi wata magana sai jiro maka hadisai guda bakwai sai ka rasa ina ya fidda fikihun nas dole ka kuma fata fa dubari ne zai ji a maka cewa ga dangantakar babin da hadisan da Imam al-Bukhari ya kawo shi Allah madaukakin sarki ya hore masa wannan baiwa din wani malami da ake kiran sa Ishaq ibn Rahawayhi yake cewa uktubu an hada shab lokacin da Imam Bukhari yake cewa ku rubuta hadisi daga wajen wannan dan saurayi yace fa law kana fi zaman al-Hasan yace wallahi da ya zo a zamanin al-Hasan wannan al-Hasan kenan al-Hasan al-Basri ko yana daga cikin manyan manyan tabi'ai yace la haja ilayhi an-nas yace a wannan lokacin mutane sai sun buƙaci Imam al-Bukhari wallahi in ada yazo da adadin ba su an buƙace shi li ma'rifatihi bil hadith wa fiqhihi wannan kadan ne daga cikin jawabin ko ya bada malamai suka mashi yaban yana da yawa wanda suka karanta littafi za su samu ƙarin bayani kuma duka na ga abin da malam ya rubuta gaba ɗaya rawaito ne kamar ya dauko daga cikin tarjuma da Imam Zahabi ya mashi ko Ibn Asir a cikin Usul al-Ghaba ko san harafi da harafi haka ya dauko wannan maganganun ya rubuta cikin wannan littafi din Imam al-Bukhari radiyallahu anhu ne a daren Asabar ana gobe kenan za a yi sallar azumi ya kare azumi sakaf an kankare zunuban shi an wanke zunuban gobe za a fara tudanya da rawar sai Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar shi yana daga cikin daren da yake da dadin mutuwa in Allah ya taimake mutum Allah ya gafarta mashi a Ramadan kenan Ramadan ya fice an dauke rayuwar sa haka Allah madaukakin sarki ya mashi inda salatul isha'i daidai lokacin da ake sallar isha a lokacin ya cika wadufina yawmal fitri aka binne shi a ranar sallar idi ba da salatul zuhuri a bayan an yi sallar azhar sanata 56 wa 200 shekara ta 256 tsawon shekarun da ya a duniya shi ne shekaru 62 kwanaki kawai 13 ne babu a cikin shekara 62 haka Allah madaukakin sarki ya ambaci rayuwar Imam al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya kara masa albarka wannan dai a takaice shine abin da malamai suka faɗa ko kuma shi abin da marubucin ya faɗa dangane da shi al-Imam al-Bukhari in ba wata matsala sai mu fara karatu a cikin littafin da izinin Allah madaukakin sarki mun faɗi dai dalilin da yasa ko kuma kitabul al-adabul mufrad ne yasa aka sa masa al-adabul mufrad ko malamai da sun yabo wannan littafi din kusan duk wanda suka karanta rayuwar Imam al-Bukhari sun yabo akan wannan littafin da ya rubuta kuma tun ada mutane sun yi kokarin yin sharhi ga wannan littafi din akwai fadlullah samad na fadlullah al-jailani ya sharhi wannan littafi imam al-albani ya yi dan ta'liqat a cikin littafi din kuma yayi aiki a littafin inda ya ware sahihul adabul mufrad haka samu hadisi kusan guda 960 da wani abu ko dubu ba dan is 996 suna litan da suka inganta wanda yake ba su inganta ba 300 ne da kyar da haka kenan fiye da kashi uku cikin wadannan lissafin gabatai ingantaccen hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a yanzu kuma in ka tabbata inda ake yin dawrat to akan sa shi wannan littafin ya zama to ayi qira'atu farji shine a sa daura ta kwana biyar ko ta kwana shida a kara daliban ilimi a karanta hadisan haka da haka a jere in an tada wani guri da yake da bukatar shi haka ne ko fa'ida a tsaya a karanta har ya jira daga cikin littafin da ake musu wannan da Imam Bukhari dan ya nuna maka da duniya ta ba da muhimmanci ga wannan littafi din Allah madaukakin sarki ambaci ya barkace mu cikin dukkanin abun da zamu faɗa a cikin wannan littafi Allah ya sa abun da zamu faɗa ya zama to zamu tabbaka shi cikin rayuwar mu ta yau da kullum Allah ba mu dacewa na eh mala yake ta sha bakin da ya sa wa sahihul bukhari ya sha banban da wannan littafin ya sha banban da wannan littafin bukhari ne kai ya sa masa wannan sharafin sauran da suka fai irin sharafin da malamai suke rubuta kawai su suke rubutawa shi a kansa kawai ladabin da yake cikin hadisin ya duba ba ingancin hadisi ba bukhari ne ya sa sharafi ba zai rubuta ba sai ingantacce wannan kuma ladabin kawai ya kalla amma duk da haka ya tantance sai da kusan kashi uku ko sama da uku cikin hadisin ingantaccen hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah kuma idan bai kwace mana ba za mu rika ishara a duk inda isharar ta kama da izinin Allah madaukakin sarki kuma tsarin yadda zamu yi karatun shine zamu karanta isnadin kamar da littafin da yake hannun mutane galibi akwai isnadi a hannun shi inda wanda aka faya ne daga wanda malam sani ya kawo zamu karanta isnadin insha Allah idan mun je wajen arrawin a'ala ne sahabin da ya wato hadisi in mun samu lokaci zamu yi magana akan tarjumar shi sunan shi lokacin shiga musulunci shi irin falalar da yake da akwai alfarmar da Allah madaukakin sarki masa sai zaman to muna cin riba biyu sanin martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma karatun hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ba mu ikon dacewa na'am littafin yace bismillahir rahmanir rahim babu qaulihi ta'ala wa wasaida al-insana biwalidayhi husna babin fadin Allah madaukakin sarki mun wa dan adam wasici biwalidayhi ga mahaifan shi guda biyu husna ya zamanto akwai kyautatawa dan adam duk inda yake Allah masa wasici ya zamanto akwai kyautatawa tsakanin sa da iyaye malamin sun sha fada cewa duk inda Allah madaukakin sarki ya ambaci ibadar shi yana hadawa da biyayya ga mahaifa ya fada anan gurin husna ya fada a wani gurin ihsana ko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana inun kuma kan ciran ayar ta zo a cikin suratul ahqaf ta zo a cikin suratul luqman ne ko ta zo a cikin suratul isra'i ko isra'i take ko maryam ko isra'i ko haka Allah madaukakin sarki ya hada dan a nuna maka girman matsayin mahaifa Imam Bukhari kalla sauran littafan sa da yana fara budewa ne da hakkokin Allah madaukakin sarki nan sai ya kawo maka iyaye dan ka gane su ma suna da martaba din tare da hadisin da ya kawo hakkin Allah ne da hakkin iyaye hadisi na farko aka ce akhbarana Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari al-Ma'ruf ibn al-Layyazi qira'atan alayhi fa aqarra bihi كريم علينا حاجا في سفر 73 و300 قال أخبرنا أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الجليل ابن خالد ابن حرقة ابن حريث البخاري الكرماني الأبقصي البزار 22 و300 قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن الأحدب الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد ابن عيزار اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واومى بيده الى دار عبد الله قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم
أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو التذته لزادني.
نعم shi littafin da farko ce akhbarana wani malami yace an ba mu labari wane ne aka ba wa labari din suka ce al-qadi abul ala al-wasiqi shine wanda ya riwayar wannan littafin na al-adab al-mufrad wanda yake hannunmu abul ala al-wasiqi da haka babu sunan sa tunda shine ya riwayar littafin da haka shine malami na farko wanda yake hannunmu kenan mu da muke karanta littafin a matsayin me ke da muke karanta littafin a cikin farko tahammul hanyoyin da ake daukan hadisi guda takwas mu yanzu ga sahih al-bukhari a ga al-adabul mufrad a gaban mu da wata hanya za mu karanta su jiran gir isadin su suke kawa an hadathana akhbarana an haka har azo kan me littafin ko har azo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga littafin mun bude mun ce akhbarana mun fara ta kanta daga cikin farko tahammul wace ce mu za mu dauka yanzu na mujaza bace ba ko munawala bace ba akwai abin da suke kiran shi mujada tamul littafi mu littafin muka sama bacin an tantance shi an kare masa aiki akan haka ne zamu karatu littafi mu ba baki da baki muka yi karatun ba ba karanta muka aka tabbatar mana ba ba wani bane ya karanta ana ji ba zama muka a majalisin ba ba wasiqa aka rubuto aka kawo mana ba 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 mu littafin ne hannu da hannu ba ko littafin ne muka samu muke karanta ita ce ake karanta wujada to al-qadi abul ala yake cewa akhbarana abu nasr ne ba mu labari cikakken sunan sa ne dai san malamai suka ce al-ma'ruf ibn al-layyazi an fi sanin sa da ibn al-layyazi yaya bawa alqali labari sai ce qira'atan alayhi dai daga cikin hanyoyin tahammul ko sai ce qira'atan alayhi karantawa nayi a gaban shi ita ce ake karanta qira'a galibin qira'a ko kuma galibin daukan hadisi akwai malamin da in kaje shi zai rike littafi ba tun ka karbi kofi in kaje daukan hadisi nazo sai ce to ga marubuta nan a kofa sai ka ne sai no da ka rubuta amma littafi ka ba sai sai kawo 300 sai sa a dubuta bismillahir rahmanir rahim kir 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 mun ji 30 sai ne ka maka hangama sai ka boko ga malamin sai ka zauna hima da nasa a hannu sai karanto maka kana ji inda mai wancan rubutun yayi kuskure da kuma kana jarawa wannan tana fitowa a matsayin haddathana tana fitowa a matsayin akhbarana idan kuma kai ne ka zo gaban malamin sai baka dama karanto abin da yake hannunka shi kuma yana jara to wannan galibin riwaya ta akan yi akhbarani ko akan yi akhbarana akhbarani ya zama to kai ne kake karantawa da kanka ko kuma wanda yake karanta kake ji shi saboda haka ibnu layyaz yake sai yake ta qira'atan alayhi ko kuma alqali yake cewa qira'atan alayhi na karanta wa ibnu layyaz yake ne littafin na bukhari fa akarra bihi kuma sai ya tabbatar da cewa abinda na karanta din nan daidai yake haka nan yake to ya aka yi suka hadu da shi tunda malaman tarihi suna fadar wannan ko shi ibnu layyaz yake yana Baghdad shi kuma abul ala al-wasiqi yana Baghdad ibnu layyaz yake dan bukhari ne uzbekistan da uzbekistan da iraq sai yanzu aka yi kai karatu a gaban shi za a yi tambaya wannan ko sai ta kadima alaina hajjan ya zo garin Baghdad ne a hanyar sa ta wucewa aikin haji lokacin ya tsaya ya karatu littafin a hannun shi asalin littafin na garin su ne ko amma da yake taho da littafin Iraki kuma sai dan Iraki ya karatu a hannun sa shine ya da littafin ya shigo duniya ɗan Bukharin ba su ya da littafin ya shiga duniya din ba yace a watan Safar shekara ta 370 shi yasa malaman da suka ce ibnu layyaz ya hada su a shekara ta 369 suka ce ba daidai bane tun daga gashi nan sun hadu da alqadi abul ala yana riwayar wannan littafin a shekara ta 370 ba daidai bane a sai an hada su a shekara ta 369 tun da wannan sai a shekara ta 369 ba zai bada labari a shekara ta 370 ba ba zai saba yiwa ba kenan shi kuma yake cewa wanda ya bashi labari shine abul khair ahmad ibn muhammad ibn al-jalil ibn khalid shi kuma an fi sanin sa da al-kirmani al-abqasi al-bazzar shi kuma sunan sana'ar sa da ita ya shahara wace shekara ya bani labari yace shekara ta 322 shi kuma da kansa yin riwayar a hannun Imam al-Bukhari sai ce haddathana Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Muhammad ibn Isma'il bi Bukhari da muke littafin yake baki da baki ya karantar da mu wannan littafi abin da ya rubuta al-Kafi baki da baki ya karantar da su shi kuma ba a fadin karbar haddathana sai lokacin da mutum ke fadin magana kana zauna kana jin ta da kunnanka a lokacin ne ake cewa haddathana in kace haddathana ba ka gurin to ka higa cikin makariyata a cikin malaman hadisi kuma daga wannan ranar duk abin da ka rawaito kace manzon Allah ya faɗa sunan sa kariya ba ka karfa da wannan hadisin ka ba shi ana aura ka ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuskure kwaya ɗaya da shi aiki auna mutum in za ka karantar da hadisi 999 daidai ne ba kuskure ɗaya sai kai kariya dan ka kare mu hunfarka sai duka wannan dubun sun kai daga aiki ba a bukatar su a hannunka yasa malama hadisi daga lokacin da suka fara hadisi har su mutu wallahi ta kasan san su ci akwai mutumin da Imam al-Bukhari ya riwayar hadisi gure shi a majalisi yana fadan sunan sahabi ɗaya daga cikin almajiran sa sai yace mashi akramuka Allah ranan da ka karanta mana ka ce sahabin wane ne sai ce astaghfirullah yana fadin wannan kawai sai na da littafin sa sai ya koma gida Imam al-Bukhari sai biyi yace na tambaye labarin ka tun kan ishigo gari nan tun kana saurayi kake karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka taba kuskure ba sai ce gaskiya ne da kuskure ɗaya baka ganin Allah zai yafe sai ce ni a guri na kuskure ɗaya cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nufin ritaya daga karantar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da shi ne zama lafiya duk abin da ya faɗa a baya za a kiyaye masa za a tsare za a faɗa zai samu lada in ya ci gaba da faɗa na kuskure to kuma hadisin sa zai samu rauni don haka ba zai faɗa cikin alfarmar malaman hadisi ba sai na da littafin da sai kuma gira dai na karantar da hadisi tunda da ne zai ci Abdullah dan Mas'ud ci Abdullah dan Abbas to akwai matsala ya dai na karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje da suke fa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da tabaki Imam al-Bukhari shi ma dan ya ba da sunan sa takacce al-du'fi al-Bukhari Bukhari nasaba ce ta garin su ko al-du'fi suka ce nasaba ce ta sana'a a garin su sana'ar noma iyayen sa manoma ne yasa ake cewa su al-du'fi shi kuma sai ya ce haddathana Abu al-Walid malamin Bukhari cikin hadisi shine Abu al-Walid yace haddathana Shu'bah Shu'bah ya ba mu labari shi kuma yace al-Walid ibn Aizar ne yace shi kuma yace ya jin aba amru min shaybani yana faɗi Abu Amr bin Shaybani shine ya bawa Al-Walid labari Abu Amr bin Shaybani cikakken sunan sa shine Sa'ad ibn Iyad shi yana cikin Al-Mukhadramun Mukhadram shine mutumin da ya zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a zamanin amma bai samu damar haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido ba suna ake kiransu Al-Mukhadram wasu masa mukhadram wasu masa mukhadri aka suke ce mashi yace lokacin da aka ce manzo ya bayyana yace ina saurayi maji karfi ina kiwon dabbobi aka bani labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta yayi imani amma nisan aiki ko yanayin aiki ya hana ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin kadisi yana dan shekara 40 daga baya dai Allah madaukakin sarki ya amsa masa ya musulunta ya ci gaba da musulunci har manzon Allah ya bar duniya sai da ya shekara kuma 120 kafin ya bar rayuwar shi ta duniya to yanzu kuma sai ya dawo yake riwaya a hannun sahabbai sai zama to yake nan babban tabi'i ne ko kara tsakanin sahabi da tabi'i ne riwayar a wajen Abdullahi dan Mas'ud sai yace shi Abu Amr bin Shaybah sai yake cewa حدثنا صاحب هذه الدار me waccan gidan ne yake ba mu labari gida namiji ne ko mace namiji ne a hausa ko a larabci fa yasa in kana larabci in kace hadha dar larabai tsina ma ki me kenan kake so kace kamar kai da idan ya mu zo kike masa a waccan gidan zaka mai dariya ko
to yi kuma kaje wajen balare ne kace a wannan gidan shi ma dariya zai maka saboda hijira mata sai a gurin shi sai kuma namiji ne a gurin ka shi yasa to wannan lokacin in kana koyon yare sai kana yawan karatu dan ka gane ne yare abu namiji ne a gurin su koma su ce in suna so su yi ta'abiri suke so su ce yawan karatu a yare shi ne zai taimaka maka wajen zama lafiya ciki sai ce haddathana sahibu hadhihi dar me wancan gidan ya bamu labari wa awma'a bi yadihi ila dar abdullah sai ya nuni zuwa ga gidan abdullah wai shi abdullah akwai kaida a karatun hadisi duk inda ka ji malamin hadisi ya ce abdullah yayi shiru wa ake nufi abdullah dan mas'ud saboda shine babba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa abdullah masu zurfin ilimi masu fahimtar addini da haka malamin suka ce abdullah suka yi shiru ba wani abdullah sai shi sai kana karanta littafi aka ce qala al-hafiz Ibn Hajar ne ko ba wani hadis din ba Ibn Hajar ba in dai a bangaren rubuta littafi ne tare da akwai hufa zaiwa akwai da suka bi shi ma amma dai a bangaren rubutu ne aka ce hadis aka yi shiru sai Ibn Hajar ne al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya fata musu da alkhairi wata kin zamu iya sanin waye shi Abdullahi dan Mas'ud ko kafin mu karanta abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da dai ba cikin hadisi wani Abdullahi cikakken sunansa Abdullahi dan Mas'ud babansa shine Abdullahi dan Mas'ud ibn Qasir ibn Habib nasabar sa tana kaiwa ga kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mutaika ta hanyar Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ko ibn Nizar yana haduwa da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna danganta shi da baban shi sai suke masa ibn ummi abdi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da wannan suna wanda yake so ya koyi alqur'ani kamar yadda Allah ya saukar to yaje wajen ibnu ummi abdi haka manzon Allah ya faɗa shi Abdullahi dan Mas'ud in dai kana so ka ji karan harufan jera bakaƙen da fitar su yadda Allah ya saukar haka ake faɗar su to je ka wajen Abdullahi dan Mas'ud wannan kai ta ake ji falala ko amma shi hawo yake da bawon in shi'a al-imam al-hibr babban malami ne faqihul umma faqihi ana masa alkunya da Abu Abdurrahman mutumin Makka ne yayi hijira ya ji yakin Badar kuma halifu bani Zuhura ne Ibn Ishaq yake cewa ya musulunta ne a bayan mutum 22 sun musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya yi shi falala ko shine mutum na 23 na musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a ya musulunta ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Daru Arqam akwai ne gida da suke haduwa ake karatun addini ake mudarasa ake kaurin sewa wannan gallazawa ta larabawa to anan ta kun afiga wannan gidan a lokacin ya musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ibn Sa'd yace ya je Badar din yayi hijira guda biyu wace ce hijira ta farko hijirar Habasha ya kuma hijira zuwa Madina malai yace halalai shi a cikin addinin musulunci tana da yawa yana da ilimi mai yawa daga cikin ilimin sa yana daga cikin sahabbai guda bakwai da suka haddace sama da hadisi 1000 daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan manyan sahabbai sun yi karatu a gurin shi kamar Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne amma ya karatu a gaban Allah dan Mas'ud Abu Hurairah sahabi ne ya yi karatu a gaban Allah dan Mas'ud Ibn Abbas Ibn Umar Umar bin Husayn Jabir Anas Abu Umama ta Al-Bahri duk sun yi karatu a hannun Abdullah dan Mas'ud sahabi ne dan uwan shi amma suna karatu a hannun shi yace fi ba'i bat min as-sahaba in ka shigo cikin tabi'ai irin su alkama da sauran su duk sun yi karatu a hannun shi malamai suka ce siffar shi mutum ne dan siriri gajere kuma yana da furfura sai dai baya canza furfuran jikin shi akwai malaman da mutanen da furfura ta fito musu za a ga suna mata lalle sai ta koma zako abinda manzon Allah ya hana a mai da furfura ne da a sa mata bakin gashi amma an ka sa mata lalle za ta yi ja ta zamanto ado to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗitarwa da rike canza furfura amma da a ga kan nan bari to a dan sa mata dan canza kala in dai ba baki ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗitar da wannan musamman lokacin da mutum yake hali rahin lafiya ko lokacin da mutum ramarsa ta fito ko to kar a bar kan nan a gani ya fari fadin nan ya ci kurkuɗe a wanke a gyara a canza kalar sai zaman to kamannin sa sun yi kyau sun fito amma duk da haka shi ba ya canza gashin kan shi malamai suka ce yana daga cikin malaman da ake kididdigawa a matsayin malamai masu kaifin hankali
masu fahimta kuma yana da riwayar sa ta alqur'ani ta hanyar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi riwayar hadisi ta guri shi in aka kasara fassara aya to akan koma ga qira'ar Abdullah dan Mas'ud sai karaba gardama yasa duk malaman hadisi ko malaman tafsir Ibn Kathir ne Imam al-Qurtubi ne Imam al-Tabari daga suna cewa riwayar Abdullah dan Mas'ud ta ce kaza sai zaman to ita ce abinda za a fassara alqur'ani da shi sai a zauna lafiya wannan shine dan gajeren abin da zan faɗa dangane da Abdullah dan Mas'ud sai ce shi Abdullah dan Mas'ud sai ce sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah kira da amsa su tabbata a gare shi a duka ajiye mana agogon sai kana da zamu ci kallo ko na'am yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wana aiki ne ahabbu ila Allah yafi soyuwa ga Allah madaukakin sarki azza wa jalla mai girma da buwai wannan fa ayyin sahabbai kenan su sahabbai ba wai aikin ba kawai suke ba me yasa mu suke ba a tambaya suke me ya furo mu me ya fuga rafa sa me ya fi martaba a wajen Allah ayyul amali ko ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla kada sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha aikin da Allah ya fuso akan komai ita ce sallah akan lokacinta inda kana so ka burge Allah kana so ka zauna lafiya kalau kana so ka samu albarka to aikin da Allah ya fi kauna ita ce sallah akan lokacinta idan malamai sun tattauna irin wannan tambayar an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurare da dama ya bada amsa daban-daban menene bambancin ansoshi wani gurin sai ce maka jihadi wani gurin sai ce maka siyar da dukiya wani gurin sai ce maka aikin haji malamai suka ce yana fadar wannan ne daidai da halin mai tambaya ko kuma daidai da abin da ake da bukata ana cikin tsananin zazzabin tattalin arziki muloriya kuma yazo ta dake ta akramu kalla wani aiki zan yi Allah ya fiyar da ni kar ka ce min sallah in ka ce min sallah ka dadi kanta ko muloriya ne kuma ana yin wa a garin ayyul a'mali ko ayyul amali ahabbu ila Allah yake ce masa raba bahunan masara ahabbu ila Allah shine zai fi nadi wajen Allah madaukakin sarki amma muloniya dan ya shiga masallaci ya raka'a 10 raka'a 20 me ta kara awa Allah ta kara ta lakawa amma menene za a amfana a ce mashi raba bahunan shinkafa mutane ruwa ya taho zai ci su wani aiki ya fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki ka ce a tura januwa ta yadda za ta tare ruwa ya sa al'umma wannan shine aikin da Allah madaukakin sarki ya fi so sai suka ce manzon Allah ya bada amsoshi daidai da mai tambayar kuma daidai da halin da ake ciki kisa suka ce duk inda aka je sallah ta fi sadaka amma idan hali ya juya akan fifita sadaka akan sallah saboda amfanuwa da al'umma za su samu a ciki sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a farkon lokacinta sai amfani da karmal ala malamai suka ce akwai da ifa duk da akwai ruwa da tace as-salatu li waqtiha sallah a cikin lokacinta nan kuma sai yace ala waqtiha sai wannan Amiru Sana'ani sai ke cewa yana amfani ne da kalmar ala litamakkul dan a nuna cewa mutum yana tasarrufi yana da iko akan lokaci sallar tana yi ayi sallah akan lokaci wannan aikin Allah madaukakin sarki na kai shi magariba rana ta fada shida da minti biyu kuma ladaluma ya kunci yayi ko shida da minti hudu minti biyar minti shida a kira sallah ayi sallah wannan ya fi alkhairi sallar azhar rana tana gotawa 12 da rabi karfe 1 12 saura sai da kadan wai sallah wannan shine yafi soyo a wajen Allah madaukakin sarki la'asar ta shiga karfe 3 da rabi ayi ta 3 da 40 3 da 50 wannan yayi daidai har sai idan bukata ta taso sai a hura ta sai a daga ta bilal ya kira wa sallah ce manzon Allah ai kira sallah ko an kira sallah sai yace abri ko mi ki ai kira sallah sai yace masa abri dan taurara da kai sai ya sake miƙa shi sarara rana ta yi sanyi ya sake miƙa shi sarara rana ta yi sanyi sai ana hudu ya bar yayi kirawo sallah sai ta idan tsananin zafin rana yana dusawa to ku jinki ta sallah azhar saboda lokacin ne da wutar jahannama ke huci fa inna shiddatal harr min fihi jahannam to a lokacin sai a saurara kar ayi sallah da garjin rana shi yasa in ka ga mutum kullun yana sallah da wuri akwai matsala kuma kullun yana jinkirta da akwai matsala
abinda ake so fiqhu a rika juya lokaci yau mu yi 12 da rabi gobe mu yi dai saura kwata jibi mu yi karfe 1 wani lokacin mu yi karfe 1 da rabi ko karfe 1 da minti 40 babu dai sallar al'asar wani lokacin ayi ta 3 da rabi wani lokacin ayi ta 4 wani lokacin in ya kama ayi ta karfe 5 du yayi ya danganta da irin masallaci da al'umma suke da akwai mu kamar mu makarantar mu da yake makaranta ce ta fake haiko in aka tafi za a yi sallah azhar karfe 2 ko karfe 1 da wani abu ba za a ƙara sallar al'asar sai karfe 5 saura fat saboda haka za ku ji aji ku yi lanta ku zo ku ci abinci ku shiga daki ku yi bacci rana ku san sunnar kowa ce a sudan saboda haka za ku yi bacci iya bacci ku gaji kuma ku fito ku samu sallah akan lokacin sa to akwai fiki wa ciki sallar isha idan kula da jarabar hira irin ta mutai yanzu ko ku tura saman ta koma karfe 10 in kun gama hirar ku kun gama cinikan ku kun gama kuma ku kira sallar isha ko wara sallah sai ku mai gida wajen mata shi an tsallake matsalar hadisai guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci kafin sallar isha'i baya hira a bayan sallar isha'i amma mu majalisar hirar mu tana farawa ne a bayan yi sallar isha'i to duk abin da za a yi ayi kafin sallar isha man za mu iya yi wallahi mu mai da sallar isha ta koma karfe 10 saboda haka 9:50 ko kan ci gare ka ko sai zaka da dare kai ka rufe kenan an gama lafiya kana ko karfe 10 sai a jinan ba dan yana kiran sallah ko idan an kira sallah kowa yana yi kosai tafi gida kaga ka ci riba ko baka yi bacci ba kafin ta ba kuma kai hira a bayan ta ba shi yasa saboda hirar abun mamaki ce Imam al-Bukhari yace babun al-hadithu ba'da salati ne yake ji yace ga wani babi hira a bayan sallar isha'i saboda abin da ya fuso ɗaya ba ko sabbi fara a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Abu Bakari ta maka labarin inda manzon Allah ya tsaya yayin zanti a bayan sallar isha'i da kullum ne yake faruwa abin a adar ne da Allah zo ka tambaye da sauro ne hira a bayan sallar isha'i sau ban yi din bai ne sau ina da nan lafiya ko inda Abu Bakari lafiya ba gari yana hira a bayan sallar isha'i to ya kamata ya zama to muna da fiqhu a lokacin sallah babban aikin da Allah madaukakin sarki ke so shine sallah a farkon lokacin ta har sai idan bukata ta so sai a daga ta daga cikin bukatun da suke sawa a tura sallah shine limami ya zama to yana da fiqh an kirawo sallah ka shigo masallaci kuna sallah sahu 10 sahu 5 sahu 6 sai ka tada kai kit sahu a gaban ka sai ka kabbarta sallah sai kai nafila raka'a biyu sai ka ƙara raka'a biyu sai ka juya ka gani sai ƙara raka'a biyu sai ka juya ka gani sai ga cewa sahu 3 4 sun karu sai ka bar ta sallah kina ya kace daga cikin hikimar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum adaw akhara in ya ga sun suka masallaci da wuri sai sallah da wuri in ya ga sun jinki zahin jinkirsa haka fi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yazo sai ga shiru me yake faruwa sai Allah ya sanar layin alfahi sai an daga musu kafa nan da minti 30 40 za a ga mutane su karu farnar waɗanda za su tsara sallah sai rawu in ya ga kuma a'a gaggawa gare su za su je uzuri kaza eh wanda uzuri an zamani fa ko da ka sai a dawo sallar sai a yi ta da wuri za a fara verification karfe 4 daidai kuna sallar isha'i amma la'asar karfe 4 ya kamata a yi sallar isha'i za a la'asar ran karfe 4 karfe 3 da kwata karfe 3 da rabi sai a yi sallah kowa sai ka fice ka mala'i to an zauna lafiya kan ya kamata ya zama to akwai fiqhu lokacin shiga sallah dan haka dai ba na bukatar a ce lokaci kin ake rikewa amma alal umum sallah a farkon lokaci lokaci yana shiga shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi so da malaika jibril zo da karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah kamar yadda cikin buwan fata Imam Malik kwana biyu suka yi ran farko ya zo a lokaci na farko rana ta biyu zo a lokaci na karshe da ya gama sai ya ce masa ma baina hadaini waqtul kuma baina hadaini salatu tsakanin jiya da yau ko farkon lokaci zuwa karshen lokaci duk sallar da aka yi a tsakanin wannan sallah sai karfafiya kuma sallar sai akan lokacin ta to ya zama to duk yadda za mu yi mini sallah akan lokaci ne sallah a farkon lokacin ta Allah madaukakin sarki ya samu dace qultu sai sahabin yace kuma ayyu sai kuma wani aiki daga sallah akan lokacin ta qala kuma birrul walidaini sannan kuma sai biyayya ga mahaifa biyayya ga mahaifa shine aikin da yake biyo bayan bi aiki ga Allah madaukakin sarki wannan kuma biyayya ba ta ga tafar da ra'ayi ka duk abin da Allah ya hore maka ya mallaka maka ya sa ka iya ya sa ka kware a kanki iyayenka suna da bukata wannan abin shine kyautatawa ga wajen mahaifanka Allah ya baka kudi suna da bukatar kudi to ka ta musu da kudi Allah ya baka karfi suna da bukatar karfinka sai ka kyautata musu Allah ya baka lokaci suna da bukatar lokacinka amfana musu da lokacinka Allah ya baka lafiya suna da bukatar lafiyarka ka ga amfanin lafiyarka duk abin da ka mallaka in dai iyayenka suna da bukata to amfani da shi a wajen iyayenka wannan shine ake kira biyayya ba a rufewa kuma ba a budewa ko menene in dai iyayenka suna da bukata yi musu iyaka kokari a cikin wanda shine aiki na bi da Allah madaukakin sarki ke so na to jawai mutane suna kuskure su tsare kafa su ai sun yanzu sun yi karatu sun yi NCE sun yi digiri Allah ba su aiki su taimaki iyayensu kariya ne ko kai kudin ka samu ba za ka taimake su ba yanzu da baka aiki yanzu ne kake taimakon su mutane nawa ne suna zauna mahaifansu suke tafiya gona suna gida nawa ne suna gida iyayensu suke aikin karfi su zo su kawo musu kuma suna zauna a kofar gida nawa ne iyayensu suke kai niƙa ko nawa ne iyayensu suke daukar ruwa nawa ne iyayensu suke faskali nawa ne iyayensu suke gyaran aiki suke gyaran gida kuma su suna zauna suna kallon su jira ki wa kai yayi kudi sanai ta mutum yafi kariya ne yanzu lafiyar da Allah madaukakin sarki ya baka da karfin da Allah madaukakin sarki ya baka a cikin aikin so ka taimaka wa iyayenka a nan ne birrul walidain din yake so ba babu kaya daga cikin birrul walidain akwai umarni in ya baka umarni ka rufe wani aika za a yi wani abarka za a bari yanzu inda ake da kyakkyawar matsala ita ce harkar auratayyar me yasa kuma da ka da zuriya kullun ka da gurbata ta ce da yawa in zamu aure ba ma sharafa iyayenmu kawai ka baka ce baba na samu tani hala ne kirki ce an gidan wani amma ce a ji a kai ta za ku je ku gaida su ba fa shawara anan gurin duka umarni ce daga umarni sai labari ba da yayi anan gurin amma da ka tashi za ka aure ka ce to baba dai ina ganin lokacin aure na tunda zai Allah ya sa na samu aiki na gama gida na yi kaza ina ganin ya kamata in samu abokiyar zama da za ka kare mutunci na wata kila kuma kan kaji a masa ya gaya mashi baba me kake kallo ya ka ga ra'ayi wata kira ce ni ko da ina tunanin akwai aboki na wani yassa sana da mutunci kaza da kaza ko za ka je ka ganta kafin masa magana ko ka tambaye labarin ka masa magana yanzu ya san shawara ka tambaye ya san ya isa a kai a wannan bangare sai ya faɗa abin da zai faɗa kuma duk wanda yawa mahaifi shi a nan gudun wallahi mahaifin zai ji daɗi ka je ka tambaye shi kai amma dai ni abin da na sani gida kaza in kai aure to dan dai matar mutum amma ba dan wannan ba ina ganin da ka canza shawara ai wallahi baba ta da matsala haje zaki ustaziya an yadda haje zaki ustaziya ce amma uwarta da babanta fa me halin uwarta me halin ubanta me halin kakanta ka sani ne kuma hali yana yin nasu idan ka tatta mazuniya ce ake ba mamaki in baka yi sa'a ba cikin ayyanka sai ka samu mazuna ce idan ka kanta barawo ne kaga ubanta fa ahlus sunna ake ita ahlus sunna hafiza ko ba mamaki a jiran kai ka samu kasar gubu barawo saboda wannan na san hali wannan shi ke hikima dan agaranta maka nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake maka babu wani abu na kwama ta la jahiliya cikin nasabar shi ana so Allah maka nasaba tana da mutunci to daga cikin birrul walidaini ya zamanto hatta auren da za ta akwai magana mahaifanka idan matar ta sha kuɗe gidan ta sha kuɗe gidan ubanin yau zai maka kai sakata karka tambaya saboda me sakata na daga cikin birrul walidaini sai ta ai baban me sai ya dai ne sana da miyayya wallahi tana kyautata mun daidai gurgudu sai suke kyautata shi ba ta kyautata masa ba kuma shi ma da haƙƙi akan ta in an ce asaka asaka in ya ce aure ka aura amma da daga cikin duk tarbiyyar da muka rafa a yanzu sai mu rasa menene ke jirar walidain din shi yasa komal abu da take duk wani abu da iyayenka za su ji dadi da shi in dai ba abin da Allah ya sharadi da shi ba wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun ala tushrika in dai matsalar ba ta kai da cewa ayi shirka ba to mahaifinka yana da haƙƙi a cikin wannan aiki wallahi yasa ne yake gani daga cikin dalilan da ya samu ka sa wannan littafin abubuwan da muka yi sakaci da su ya kamata wallahi sai mun dace za a zauna lafiya kana yadda kake kallon da kutanen da a unguwa ne idan mutum daya tsawa kowa yana sauraron shi wallahi ba mu koma gudun ba akwai matsala lokacin da za a rasa mai tsawa a unguwa to uban ba idan yayi tsawa ba za a ji shi ba mutane nan da sun suna primary uban zai faɗa ayyan su kai suna guna guna wani lokacin rage shawara ne wani lokacin rage biyayya ga iyaye wani lokacin zubar da tarbiyyar da muke wani lokacin kuma abin da aka wa iyaye ne Allah madaukakin sarki ke saka musu da mata da aski da zafin daga cikin zunuban da Allah baya jira sai an je lahira akwai saba ma iyaye Allah ba zai jira ba sai an je lahira in ka mali baban ka sai an mali in ka kada uban ka sai an kada in ka zage ne sai an zage in ka mai koki sai an maka koki gaskiya ni ko wallahi ko wannan dai da Allah madaukakin sarki ya ce abi musu je amma dai gaskiya wallahi kai ma wallahi sai Allah ya dauke sarki ya baka dan da zaka yi musu in dai ba shirka ba sai ba hana ba wannan yasa Imam Bukhari ya bude littafin da wasan insani biwa da dai kusa sa ibn abi waqas lokacin da baba ka sai yana karanta wannan aya ta ce ba dai addini na ce kowa iyayen ku biyayya ba yace kware tace to bazan kara ci ba bazan kara sha ba sai ka kafarta ka bar addini kai mun biyayya kage ita mata tsallake gona da iri tago ta dane kafa ta kici ta kisha ta kici ta kisha kaga bai da tafi daga hayyacinta yazo ya mata sai umma sai na rage da Allah idan kina dare dari yana ficewa daya biyu uku 99 yace na rage da Allah ina kallon da dare zai fita ba zan bar wannan addinin ba in zaki ta abin ciki kana sai dauko mata abinci ta tabbatar abin kuma ba ja da ba sannan kai kafa ta sa abinci ta sha abin shi sai Allah ba dauke kin sarki saukar da wani ayar wa sallal insana biwa da bihi husna har inda yake tawa in za hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tusayhuma sai ta wa sahibuhu ma fi dunya ma'rufa duk abin da yake na rayuwar duniya ne da zamantakewa iyayen ka suna da bukatar su ji an kyautata musu cikin wannan al'amari to ya kamata wallahi ya zama to ahli sunna a gurin su aka fara ganin sun shi duk abin da iyayenka za su ji dadi in dai ba akwai sabon Allah madaukakin sarki ba ai shi wallahi da yawa muna ba iyayenmu ne labari ba muna neman shawara iyayenmu ba kuma rahin neman shawara iyayen nasu yana fita daga cikin birrul walidain ne a inda da muke ne hi ne aiki na bi ba da Allah madaukakin sarki ba hi wannan martaba sai na kare ka ce baba an yi kaza baba kaza za a yi baba an yi kaza ko umarni da labari Allah ba zai sako shi a wannan darajar ba amma abu ne da zuciya ba ta so ko zai ga maka abin da ba ka so za ka iya kan kwarata shine ake so a matsayin biyayya kuma shine ake so a waya yin sana'a zauna madaukaki a zauna lafiya kala wallahi sai an dawo da wannan matsayi iyayen an ba su martaba za a zauna lafiya kala wanne ne nake yake birrul walidai biyayya ga iyaye qultu sai nake humma ayi sai kuma wanne qala thumma al-jihadu fi sabilillahi sannan yaji dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki an fara da haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye sannan kuma a koma zuwa ga haƙƙin Allah madaukakin sarki yanzu kenan ka ga fata fiya yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki a wannan hadisin bai kai martabar gayyar da zamu wa iyayenmu ba kenan iyaye fa suna da daraja zamu tada a gaba wani mutum yace zai yi hijira wani yace zai tafi yaƙi saka bugawa manzon Allah amma iyayen fa suna gida suna kuka wai ba ta so ne hijira ba na so da ya yi mal Allah ce suna kuka ta yace ko ma ka lallabe su ba a san hijira ba a san yaji har sai iyayen ka sun zauna lafiya kan mutun nawa ne ne tafi soja uban ya ce masa baya so ya tafi dan Allah nawa ne mutun nawa ne ne tafi dan sanda uban ya ce masa ba na so sannan ya tafi kuma ke yana so ya gama lafiya kan soja lafiya bai gama ba banda yan boko haram yan kudi haram ma sun kashe shi zai tafi yan sanda haika ta da rayuwar ta gurba sai tun haram shine zina shine shin giya dan kwaya a bariki yan sandan ma su kare shi saboda ta kin tun daga gida da kancin mahaifin ya sako zai abu kaza ma ya tanya sai ni ko da kaza aka ce gaskiya ba wannan ba zamanin ku ne akwai matsala to wallahi wannan bin iyayen saboda yake da jihadi fi sabilillah a cikin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce anan babu nuna sakauta a sakwa-sakwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ayat jihadi jihadi yana nan shi sa wani malami yake shi jihadi sama yake da sallah kuma sama yake da bin iyaye amma an kawo shi ne anan saboda gurin so ake a nuna martabar mahaifa yasa a kawo jihadi kafa yace amma banda wannan fadan adan idan zai tafi yaki ranka yake badawa da kuma duce shi abu ne da ake kallon mutuwa a cikin takofi kuma cikin tsini takofi ake ja ake kuma karka juya baya jihadi ya fa kowanne hatsari ke da rai da duke ake hada a lokaci da amma me yasa to sallah da bin iyaye suka zo suka ce wannan abu ne da yake mai mutuwa kullun ita ce hikimar kawo ka anan gurin sallah kullun to jarka ke mai mutuwa to ka daure kai asuba kai azhar kai la'asar kai magariba kai isha kin yadinta har girma kuma ka zo bin iyaye kin kana dan mitsin yaro har ka tafi shekara 60 70 80 wallahi in kana shekara 80 matsar babanka yana nan dai kake da dan shekara 7 dumi uba baya girma kuma idan babanka ya rasa fa kannansa da yayinsa suna nan suna da wannan haƙƙin a kanka yasa da yawa kalmomi da zaka ji yara suna yi wallahi akwai masifa a kanka ni fa wallahi ba wanda yake sani ba wanda yake sani wannan kalma ce irin ta ƴan wuta ina kannan ubanka ina yayin mahaifinka ina shi mahaifin naka ina mahaifiyarka ina ƴan uwanka duba su sun saka ba wallahi kalma ce ta ƴan wuta dugarin nan ba wanda yake saka ina abokan mahaifinka ina mahaifinka wannan abokan mahaifinka sai su saka kinda daga cikin fada zumunci suka ce akwai fada zumuncin mahaifinka aboki mahaifinka yana ce ka kai gona ka fi gida a ba kai ubana ne wallahi in ka juya kamar ubanka ne ya gaya maka shi tunda me aboki mahaifinka ne a ga dan ubar za mu tadda ta fiya yake ana bin sa a ayyuka sai ga wani tsoho tukuk daga kauye yana tafiya kafa ta yi kusu kusu Allah dan masa ula Allah da kubar ya sauko ya gyara jikin sa ya tsotsa kan ya cire rigar da take jikin sa ya sa mashi ya kuma dauke ya dora shi a kan da shi ikon Allah sahabban manzon Allah malamin hadisi ne bin sunna amma ga yana wadan kauye hidima me hikimar yake abokin kubar dan sabbabi dan Allah yanzu haka mu cewa abokan mahaifan kai mahaifan ma mun musu wallahi mahaifan ma ba musu ba na san abokan mahaifan mu to daga cikin birrul walidaini ne duk wani wanda yake da dangantaka da kusanci da mahaifinka wallahi sai ya gaya maka ka saurara sannan aka shiga cikin birrul walidaini to kaga cewa abu ne da kusan babu lokacin rusaya wata kin har ka kare rayuwarka ba za a rasa abokin mahaifinka ba ba za a rasa wanda suke mutunci da mahaifinka ba ba za a rasa yayin mura mabukcinka ba ba za a rasa ubangidan mahaifinka ba duk waɗannan suna da haƙi a dalilin mahaifinka wallahi idan muna kallon waɗannan da rayuwar ta yake da rayuwar ta daidaita aboki mahaifi na zai gaya mu wanda suke kasuwanci zai gaya mu ubanginansa zai gaya mu wanda nake ga suna zaune a tabarma a benci zai iya gaya mu to saboda zai ne mu kana yaro kana girma kana kazahi sai aka dora shi a nan gurin sunnar jihadu fi sabilillah wanda shi fa dole ake yin sa a rayuwa wani yakin sa na farko mutuwa ta shikenan an gama to amma saboda zai ne mai sau da yawa birrul walidin yasa aka sako shi a nan gurin wallahu ta'ala a'lam qala sallah da mas'ud yace haddathani bihinna wadannan abubuwan guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bani labari da su baki da baki wannan yayin malamai suka ce to a cikin nan yana tabbatar maka wannan magana ta Abu Amr bin Shaybani tabbas ta fito daga bakin Abdullahi dan Mas'ud tun daga yace haddathani bihinna manzon Allah ya labarta mun wannan abubuwan guda uku sallah ita ce gaba bin mahaifa sannan jihadi fi sabilillah sai ce wala wistazattuhu da na nemi ya kara mu lazadani sai da ya kara mu da na ce masa thumma ai da ya kara gaya mu thumma ai da ya kara gaya mu shi sa riwayar muslim sai ya ce na taurara ne saboda saukakawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fiqhun hadisin da yawa mun yi bayanin su karshe shi ne suka ce ya dace shi malami idan ɗalibi yayi tambaya ya amsa mashi ayul amali ahabbu ila Allah fi as-salati thumma ay birrul walidain thumma ay al-jihadu fi sabilillah yara tambaya yana amsa mashi daga cikin ladabin shine shi kuma dalibi kar ya kure malaminsa kar ya kosa shi in ka tambaya ya ku amsa ka tambaya ya amsa ka tambaya ya amsa to saurara kai ma kuma akramukallah da me ake rubutu da biro da me ake jira
gani ga cikin matsala kenan ko
wanda kuma yake tare da adabin tsoro ke kure ba a irin wannan tambayar shi malami ya rike ladabin shi almajiri ya rike ladabin shi wannan hadisin shi zamu kwana a kan shi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki albarkace mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara ne aikin da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalam Na'am. Lata. Na'am. Hey. Ba mu da lokaci, ita sallar karfe nawa za a shiga misali? Jarabawa. Kuma kuna sallah karfe daya na'am za a fito nawa ah za a fito nawa jarabawar karfe 3 na'am eh na'am eh mu bi sai akwai mafita har guda biyu an sa jarabawa karfe daya za ku iya sallah 12 da rabi ko ku sallah 12 da 20 an zana lafiya kalau ko ko kuma an sa jarabawa karfe 1 ba kai sallah karfe 1 ba sai ka shiga ka fito karfe 3 sai kai sallah da karfe 3 da minti 10 ko karfe 3 da minti 20 sallah azhar kuma tayi akan lokacin ta kai sallah azhar ba ka da kuskure da ita sai lokacin da rana ta fada idan ba rana ta fada ba lokacin sallah azhar kake da akwai eh azhar ba ka karanta ahlari ba kabar karatu ne tun aba da azhar da al'asar duka lokacin su baya wuce lokacin da rana ta fada shi sa da yawa mutane zafin kai suke jawo a ba su garan matsala a cikin makaranta in dai wani abu ya jitta ma na larura kai hakuri har karfe 5 idan za a yi jaraba sai jaraba karfe 5 in ka fito sai kai sallah azhar karfe 5 da rabi kai kana 5 da rabi minti 5 da 40 kai sallar al'asar kai ba ka da problem sallar magriba da isha in ta kure maka ta ma shika maka kai sallar magriba karfe 4 da minti 50 kai sallar isha karfe 4 da minti 50 da ga fajr ya fito karfe 5 da minti 10 sai ya lafiya kalo kai magriba lafiya kalo kai isha amma fa ina magana idan larura ta gitta kenan ko in ba haka ba as-salatu ala waqtiha ita ce tafi musulunci dai manzon Allah ya ce ya zo da sauki wallahi da sauki in kaga kunci mu muka kunta sawa sanmu Allah madaukakin zai ya samu nasi na'am na'am Na'am. Eh. Ai da ahlus sunna da ɗan gargajiya kowa yake da karfe karkadab akwai karancin fikihu. Kowa yake ji karkadab akwai karancin fikihu. So ake a ga lokacin sallah yana juyawa daidai da juyawa wannan lokaci daidai da juyawar maslaha. Wannan lokaci suna ban labari ɗan da suka fuskanci dukkanin musulmi suna sallar juma'a karfe 1 da rabi zuwa karfe 2 da na'am. Wani zaɓe da zai sai aka ce an sa zaɓen karfe 2 da minti karfe 2 da za a fara kasu bot za a danka sai mutane amma karfe 2 a karfe 1 da wani za a fara kasu kuma karfe 3 za a rike duk wanda ya je masallacin juma'a ba zai samu ba sai malaman da suka hadu suka yi meeting gaba ɗayan su suka ce kowanne masallaci a yi karfe sallar juma'a karfe 10:11 an gama saboda haka sai aka samu labari duk musulmi sun yi sallah za a yi juma'a karfe 10:11 suka danga zaben kafin sabon strategy da za a saboda haka kira kamar da zama to musulmi suna da wayewa ya kamata musulmi su zo wanda da mafuta in dai addini ya bada mafuta mu dauki mafuta ko da mu rike fa kullun da kullun ba Allah madaukakin sarki samu dashi alhamdulillah